Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel saura abokan aiki muka sake dawo a shirinmu na hanci a yau ranar Juma'a 1 ga watan Afrilu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya za a ji cewa a ziyara aiki ta farko da ya kai Najeriya, shugaban Nijar Bazoum Mohamed ya gana da takwaran aikinsa Muhammadu Buhari a Abuja. Za mu ji ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa wasu 'yan majalisar wakilan Najeriya sun nema a rufe majalisar dokokin ƙasar domin tilastawa shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki kwararren matakai kan taɓarɓarewar tsaro a ƙasar. Kamar kowace ranar Juma'a za a ji shirin yanayi da muhalli na Aisha Ma'azu. Amma kafin nan ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Kwana guda bayan da jami'an ƙasar Ukraine suka ce Russia ta karya alƙawarin da ta ɗauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kyiv, lamarin ya karyawa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai guyuwa kan amincewa da alƙawarin Russia ba tare da nuna shakku ba. Sashen leƙen asirin sojan Birtaniya ya yi gargaɗi da safe jiya Alhamis cewa yawancin sojojin Russia da ke kusa da Kyiv suna nan a inda suke duk da janyowar wani ƙaramin rukuninsu da aka yi. Jami'in ma'aikatar tsaron Birtaniya Air Vice Marshal Mick Smith ya faɗi a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa da alama za a yi ƙazamin faɗa a wasu yankuna a cikin kwanaki masu zuwa. Wani babban jami'in tsaron Amurka ya bayyana yunkurin na Rasha a matsayin wani gargaɗi cewa sojojin Rasha na ci gaba da kai hare-hare a birnin Kyiv da sauran garuruwa a arewacin ƙasar. Ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai buɗe ofishi a ƙasar Venezuela yayin da yake binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar ta kudancin Amurka suka yi. Babban mai shigar da ƙara na kotun ICC Karim Khan ne ya sanar da matakin buɗe ofishin a ƙarshen wata ziyara kwanaki uku da ya kai babban birnin ƙasar Caracas. A wani jawabi da ya ta gidan talabijin tare da shugaba Nicolas Maduro, Khan ya ce ya yi maraba da ƙudurin gwamnatin Venezuela na lalubo hanyoyin haɗin gwiwa da taimakon fasaha a wani ɓangare na ƙoƙarin binciken laifukan cin zarafin bil'adama. Daga cikin wasu matakan, Khan ya ce gwamnatin Maduro ta amince ta bayar da biza ga jami'an kotuna da kuma halartar ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abokan hulɗa, ciki har da ofishin hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya. Tsohon mataimaki a fadar White House Jared Kushner, surukin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya amsa tambayoyi jiya Alhamis daga kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai kan majalisar dokokin ƙasar a bara. Kushner, babban mai ba Trump shawara kuma ɗan cikin gida na farko da ya ba da shaida zuwa yanzu, ya bayyana cikin sirri ta hanyar sadarwa ta bidiyo da ra'ayin kansa ba tare da an ba shi sammaci ba. Kwamitin majalisar wakilai na tattara cikakken bayani ne kan abubuwan da suka faru a rikicin ranar 6 ga watan Janairu da kuma gano shirya makirci da abokan Trump suka yi na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 da kuma ƙarerayin da ake ta yaɗawa kan ikirarin an tafka magudi da ya haifar da tashin hankalin. Kushner yana dawowa ne daga Saudiya a ranar 6 ga watan Janairu kuma bai kwana a fadar White House ba bayan da ya koma Amurka. Wakilar kwamitin Ellen Loria ta shaidawa gidan talabijin na MSNBC bayan bayyana Kushner cewa ya ba da bayanai don raɗin kansa don tantancewa da tabbatar da nasa ra'ayin game da zaben.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. A ziyarar farko ta aiki da shugaban Nijar Bazoum Mohamed ya kai Najeriya, ya gana da takwaran shi na Najeriya Muhammadu Buhari domin inganta tattalin arziki da tsaro da zumunci mai karfin tarihi na kasashen biyu. Kasashen biyu sun amince da daukar matakan tallafawa juna domin inganta rayuwa al'ummar su bayan ganawar da kakakin shugaban Najeriya Malam Garba Shehu ya gana da wakilin Abuja Umar Faruku Musa inda yake cewa
farko ma dai shi ya zo don ya taya murna ya godiya ga shugaban Muhammadu Buhari irin tallafi da taimako da yake bayarwa a yaƙi da ake ta'adda a arewa maso gabas wato a wajen tafkin Chadi. A halin da ake ciki yanzu kamar yadda ya bayani ana wani gagarumin gumurzu da 'yan ta'adda kasashen nan kamar Chadi, Nijar, Nigeria da Benin ana kai. Kuma ana samun nasara kuma yace wato abin sha'awa shi ne kusan dukkan nauyin wannan aikace da kufiya ya yi godiya a kan wannan ya kuma yi tattauna ya magana kan tattalin arziki ya yi godiya musamman akan diga jirgin ƙasar nan da ta tashi da zata ta ake ginawa zuwa Kano, jihar Jigawa, zuwa jihar Katsina kai har Maradi a Nijar Bauchi wanda yana ganin cewa abu ne muhimmi wanda zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen gaba ɗaya.
Ina magana kogin na tafkin Chadi da yake taimakawa waɗannan ƙasashen Najeriya da sauran ƙasashen Afirka ta yamma har da Nijar a ciki.
Shi tafkin Chadi wanda yake ya kekashewarsa da rashin ruwa na san ana ta danganta shi ga tabarbarewar yanayi da kuma irin bayanai ma da shi shugaban Muhammadu Bazumi ya nemi buƙatar gwamnatin Najeriya ta ɗauko wato bututun makamashin iskar gas wanda yake kasan da an ɗauko shi daga yankin Niger Delta ya tsaya a Jakutu jihar Kogi. Gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari yanzu haka tana gina bututun nan daga Jakutu zuwa Abuja, Kaduna zuwa Kano. Ya nemi cewa jashi ya shiga har ƙasar Nijar. To wannan shawara ce kuma wanda yake jami'anmu ko shugabanninmu za su duba su gani domin ita ma tana da nata fa'ida.
Malam Garba Shehu kenan kakaki a fadar gwamnatin tarayyar Najeriya yana tsokaci a filin da na yi da shi dangane da ziyarar da Muhammad Bazoum ya kawo Najeriya inda ya gana da shugaba Muhammadu Buhari. To ganin cewa shugaba Bazoum Muhammad ya gabatar da shawarar cewa a kawo runduna wadda za ta yaƙi ta'addanci arewa maso yammacin Najeriya tare da haɗin gwiwar Nijar kamar yadda dai ake yi a can tafkin Chadi inda ake da runduna ta musamman mai yaƙi da ta'addanci da sauran makwabtan ƙasashe guda biyar. Na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro Mamun Saleh domin in ji ko yana ganin wannan runduna idan aka kafa ta za ta iya tasiri a magance matsalolin tsaro da suka haddabi arewa maso yammacin Najeriya a yanzu. Sai ya ce
ina ga wannan shawara in Allah ya dan bi ta sau da kafa akwai tasirin da za ta yi saboda ƴan ta'adda ne idan suka yi hari a Najeriya gudu suke su je ko Nijar ko su shiga wani gari da suke magwabtaka da Najeriya haka zalika wanda suka yi hari Nijar din sai su gudo Najeriya don haka idan aka yi wata runduna ta haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu ina ga zai taimaka daƙile kaiwa da komowar maharan nan tsakanin garuruwan nan ƙasashen nan guda biyu.
Amma ganin cewa magana ce ta kuɗi kuma ƙasashen nan biyu duka sun suna fama da lalurori na tattalin arziki kana ji wani zai iya yin tasiri tunan Najeriya dai ita ce ke ɗaukan nauyin abun da rundunar nan ta Lake Chad take yi a tafkin Chad din nan.
To dama alal haƙiƙatan duk wani farashi da za a biya Najeriya za ta bada kaso mafi tsoka saboda tafi Nijar yalwa, tafi Nijar yawan jama'a, tafi Nijar kuma damuwa da wannan kashe-kashen rayuka da ake ba gaira ba dalili.
Umar Faruku Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruku Musa, yanzu kuma ga Sarfil Hashim Gumel dauke da sauran labaran duniya.
Firaministan Pakistan Imran Khan da ke fama da rikici jiya Alhamis ya yi watsi da kiraye-kirayen 'yan adawa na yin murabus. Ya kuma zargi Amurka da yunkurin hamɓarar da gwamnatinsa a daidai lokacin da 'yan majalisar dokokin ƙasar ke shirin kaɗa ƙuri'ar amincewa ko rashin amincewa da shi a ranar Lahadin nan mai zuwa. Jam'iyyun adawa a majalisar dokokin ƙasar ko kuma 'yan majalisar dokokin ƙasar sun gabatar da ƙudurin rashin amincewa da mulkinsa a farkon wannan watan. Tsohon ɗan wasan kurket ɗin mai shekaru 69 a duniya ya faɗa a daren jiya Alhamis a wani jawabi ga al'umma ƙasar cewa ba zai yi murabus ba kuma zai tsaya tsayin daka kan tsoma bakin ƙasashen waje. Yana mai yin watsi da tuhumar rashin ɗa'a da 'yan adawar ke masa. Za a gudanar da zaben ne ranar Lahadi. Ko menene sakamakon zai kasance zan fito da ƙarfina ba zan bar wannan maƙarƙashiyar ta yi nasara ko ta halin kaka ba inji Khan a cikin jawabin nasa. Masu bada agaji na ƙasa da ƙasa sun ƙara ƙaimi a jiya Alhamis da sama da dala biliyan 2.4 don kiyaye Afghanistan daga durƙushewar jinƙai duk da rashin jin daɗi kan gwamnatin Taliban ta ƙasar. Ba tare da ɗaukar matakin gaggawa ba, muna fuskantar matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki a Afghanistan. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya faɗa a wani taron neman tallafi. Ya ci gaba da cewa tuni mutane ke sayar da 'ya'yansu da sassan jikinsu domin ciyar da iyalansu. Tattalin arzikin Afghanistan ya ruguje sosai. Afghanistan da ke fama daga tasirin yaƙi na shekara da shekaru da fama da matsanancin fari da annobar COVID-19. Majalisar Ɗinkin Duniya ta nemi dala biliyan 4.4 don taimakawa 'yan Afghanistan miliyan 20 da abinci da matsuguni da kuma kula da lafiyarsu da sauran abubuwan yau da kullum. Wannan shine neman tallafi mafi girma da aka taɓa yi. Daga cikin manyan ƙasashen da suka bada taimako akwai Birtaniya dala miliyan 374, sai Amurka wacce sanar da alkawarin kusan dala miliyan 204 a matsayin sabon taimako. Jamus ta bada dala miliyan 218, sai Japan dala miliyan 109. Baki ɗaya, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce masu bada agaji 41 sun yi alkawarin tallafawa.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Batun tsaro da ya ƙara ta'azzara a Najeriya ya sa an yi muhawara mai zafi a majalisar wakilan ƙasar, yayin da wasu 'yan majalisar suka nemi a rufe majalisar dokokin ƙasar domin tilastawa shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauki ƙwararren matakai kan alhakin da ya rataya a wuyansa na tabbatar da tsaron rayuka da dukiyoyin 'yan Najeriya. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton.
Sharing the lives and properties of our citizens.
This is a matter that is beyond a mere representative.
Railway is attacked, highway is attacked, communities are attacked, all simultaneously within a span of 1 week.
I am not directly accusing him, but the bulk stop at the table of the commander in chief.
Yadda aka yi musayar yawo da ta da jijiyar wuya a majalisar wakilai kenan kan kudirin gaggawa da dan majalisa mai wakiltan Birnin Gwari da Giwa ta jihar Kaduna, Shehu Baladabe, ya kawo kan hari da aka kai kan jirgin ƙasa da ke sufuri tsakanin birnin tarayya Abuja da Kaduna, da yawan kashe-kashen jama'a da ake ta yi babu ji babu gani musamman a kananan hukumomin Birnin Gwari da Giwa. 'Yan majalisan sun yi suka da kakkausar murya kan mai ba shugaban ƙasa shawara kan lamuran tsaro Baba Gana Mangunu, inda suka nemi yayi murabus ko kuma a kore shi gaba daya domin ya gaza. Dan majalisa Shehu Balarabe yayi mani karin haske akan kudirin.
Majalisa za ta intimate ma har vile aka wannan magana. Ko har gwamnatin tarayya duk wanda ya kamata a gani aka wannan magana. Majalisa ta dauki alƙawarin za ta ga duk wanda za ta gani a ƙasar nan domin a tabbatar cewa kashe-kashen nan a gido da Birnin Gwari an daina su.
Daya cikin 'ya'yan majalisar wakilan, Aminu Sule daga jihar Kano, ya koka da yadda ƙasar gaba daya ta kasance cikin mummunan rashin tsaro, musamman ma da kicin da faruwa a yankin arewa maso yamma da yake ƙara ƙamari, inda ya bada shawarar a rufe majalisar ƙasar baki ɗaya har sai an samu mafita.
Mun san cewa wasu abubuwan gwamnati tana aiwatarwa, wasu filin kuma kace maimakon mu zo mu zauna, talaka sun kasa gane ko jama'ar gari sun kasa gane ma me muke tattaunawa a cikin majalisar nan. Da haka idan zamu bi sahun asu ne mu mu shiga yajin aiki, gwara mu rufe majalisar nan har sai an tabbatar mana da cewa jama'ar da suka turo mu mutawannan Abuja mai wakilce su lalle lalle lafiyarsu da dukiyarsu da rayukansu za su zama cewa an kare su.
Amma sabon shugaban jam'iyyar APC mai mulki Sanata Abdullahi Adamu ya ce wannan lamari na tsaro ya shafi kowa da kowa ne, yana mai ba da shawara cewa
abin nan akwai makarkashiya da ake gwamnatin nan, akwai makarkashiya da ke gwamnatin nan, saboda haka dole ne mu sa hankalinmu a ƙasa mu kuma bude kunnuwanmu mu ji abin da mutane suke ciki. Amma abin kan ya isa da an bayar shugabanninmu shawara sojina nasu mu koma ga Allah kuna lamarin nan, a je a zauna zama na musamman ba na kwana ɗaya ba na biyu ba wata ɗaya ba mutayin ruwan Allah har Allah kawai da fitfitin nan da cigaba ƙasar da mana wuya da wannan irin halin da yake ciki.
Majalisar wakilan da mataimakin kakakinta Idris Ahmed Wase ya jagoranta ta ce dole ne gwamnati ta tashi tsaye wajen daukan nauyin da ya rataya a wuyanta cikin gaggawa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda. Dan majalisar wakilan tarayya da ya samu akasi wata biyu bayan sake zabarsa a 2019 ya ce bayan nasara a kotu, kakakin majalisar wakilan Najeriya Femi Bajabiyemila ya yi murmushi ya ki rantsar da shi. Garba Chedi ya yi zargin cewa akwai hannun daya daga hadiman shugaba Buhari wajen kawo cikas a rantsarwar. Daga Abuja ga rahoton da Nasira da Mail Hikaya ya aika mana.
Garba Garba Chede, wanda yake magana a taron manema labaru, ya ce wani rabe shiga zaben baya mai suna Mubarak Bala ne ya samu nasara a kotu. Yadda ba tare da jinkirin kammala shari'a ba, hukumar zabe ta mika masa shaida, yayin da kakakin majalisa Femi Bajabiyemila ya rantsar da shi. Chede ya ce ya garzaya kotu inda ta yanke hukuncin soke nasarar farko ta Bala, har daga bisani ma da umurtar biya duk kudin da ya karba a matsayin wakili a majalisar. Duk da samun nasara da tinkarar kakakin majalisa Femi Bajabiyemila dan ya rantsar da shi, abun ya ci tura. Chede ya ce kakakin ya ce wani hadimin shugaba Buhari ne ko fadar Aso Rock ne suka hana lamarin yiwuwa.
Bayan ministan shari'a ya rubuta wa kakakin majalisa a rantsar da ni, sai kakakin majalisa ya ce in kawo oda daga kotu, kuma na garzaya na je kotu na kawo. Ina kawo oda don a rantsar da ni, kakakin majalisa ya ce Sarki Abba mai yi wa shugaban ƙasa Baba Buhari hidima ya ce kada a rantsar da ni. To shi ne dalilin da kaga har yanzu ba a rantsar da ni ba. Amma ina nan in kama kafa ta nan, in je ta nan kuma ina samun shawarwari daga wajen lauyoyina domin mu samu mafita.
Da yake amsa tambaya ko martani kan dambarwar, mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce san fadar ba ta da hannu a zargin.
Don mutum ne wajen uku da suka wuce ma ya yi wani babban taro ga yan jaridu, har ya faɗi sunan wani abokin aiki na, ya ce wai wannan shi ya ce fika ka da rantsar da shi. Mu ba mu zaton su fika zai kaskantar da ofishinsa har ya karɓi mai daga wajen mani gandawa. Da shi yanzu yana kiran ko Garba Shehu da shi a ciki, shi ke ba ni da hannu a ciki, shugaban ƙasa bai da hannu a cikin matsalarsa.
Ambata sunan Sarki Abba da ya tuntube ka ba su da wani tasiri ko kuma ba su shafi fadar shugaban ƙasa ba.
Kamar da na faɗa a daga yau, idan shari'a za a duba ko tsarin mulki, Sarki Abba ne matsayinsa a cikin wannan abu, ba masauki abu ba. Shugaban ƙasa shi kansa bai da hurumi ya keta abin da kotu sai.
Lauyan Chede wato Barista Abdulhamid Muhammad ya ce a yanzu suna bin matakan shari'a ne da zai kai ga yiwuwar cafke kakakin majalisar da jefa shi gidan yari.
Za ta ma iya ba da umarnin Inspector General na Police ko Commissioner of Police na FCT, ko da yana zaune a ce a kamo shi domin a kai shi Taraba. A ji kuma meye dalilin kin bin wannan doka? Kotu tana da ƙarfin haka, tana da ƙarfin ikonta. Aka ce an yanke hukunci akan a kamo shi, dole ne a aiwatar da kamuwan. Wanda kuma aka aika bai kamo ba, shi ma sai ya kasance shi ma za a lalubo shi domin a kama shi, domin kuma a hukunta shi.
Wato dai duk yadda aka kai ga rashin bin doka, kotu dai tana nan da ƙarfinta za ta iya ɗaukar mataki.
Kotu tana nan da ƙarfinta, to amma yau a Najeriya mun kai wani hali ne wanda yake su hukumar zartarwa, al'amura suna tafiya amma babu wasu matakai da ake ɗauka. Wannan maganar da ake yi ai an ce daga fadar gwamnatin tarayya, wannan abubuwa ya samu asali.
Bato rashin rantsar da waɗanda suke nasara a kotu a majalisar dokokin Najeriya ba wani bakon abu ba ne. Nasiru Adamaili Hikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru Adamaili Hikaya. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shirye ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan wakar.
Qala Allah subhanahu wa ta'ala as-sawti wa ana ajzi bihi. Yan uwana, ku kadaita da bautar Ubangiji a cikin wannan wata mai albarka. Allah ka karbi ibadunmu, ka samu daga cikin intattu a wannan wata na Ramadan. Amin.
Thank you.
To madalla, yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda. Aisha Ma'azu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro, kuma barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A bisa al'ada, duk wata mota tana fitar da wani hayaki idan aka tayar da ita, sai dai kuma akwai irin hayakin da suke da illa waɗanda ake amfani da wasu na'urori na musamman wajen gano su, musamman ma a ƙasashen da suka ci gaba. To bisa la'akari da yadda Najeriya take kashe sama da naira triliyan guda wajen shigo da motocin hannu a kowace shekara, ko akwai wani yunkurin da cibiyar ƙera fasahar motoci na Najeriya take yi wajen tabbatar da cewa Najeriyar ita ma tana bin wannan ka'idar? Ga abin da shugaban cibiyar Dr. Jelani Aliyu ya shaida min.
Shirin wannan gwadawar iri biyu ne, akwai wanda kamun a fara sayar da mota za a yi shi, in kuma za a shigo da sabon mota a fara yin ta ko a fara sayar da ita a cikin kasa, za a dauki daya biyu ko uku a je a gwada su a tabbatar da daidai suke, sannan a bari a ci gaba da sayar da sauran. Akwai kuma gwadin da ake wanda shekara shekara za ka je da motar da taka ce ka je a gwada a tabbatar da lafiya lau take, kamin a bari ka sake register ka ci gaba da amfani da ita. Shi wancan na farkon shi yasa muke gina cibiyoyi guda uku a Lagos, Enugu da Zaria. Ita ta Lagos musamman ita ce za ta yi wannan aikin, muna kiranta emission testing laboratory. Yanzu haka mun kare ginar wurin, muna jiran a sa su na'urorin za su yi wannan aiki. So muna fatar nan ba da daɗewa ba a fara wannan aiki. Abinda za mu yi shi ne duk wata sabuwar mota da za a shigo da ita ko wadda za a yi Nigeria, sai an ba mu sample, mun je mun gwada, mun tabbatar da lallai ba ta fitar da hayaki da yawa ko hayakin da take fitarwa wanda aka yadda da shi ne. Idan muka yadda da haka nan, sai a baka izini ka ci gaba da yin wa'annan motocin ko ka ci gaba da sayar da su. Sannan shi wannan gwadin na biyu kuma muna nan muna magana da VIO na nan Abuja, kuma za mu yi magana da sauran VIOs da sauran gwamnatocin jiha wurin ƙara buɗe irin wa'annan wuraren wa'anda za a rika zuwa shekara shekara ana tabbatar da haka nan. Wa'annan abubuwan guda biyu insha Allah nan ba daɗewa ba za a ga tasirin su a cikin wannan ƙasa.
A Najeriya yawancin motocin da muke tukawa irin wa'annan motocin ne, kuma har yanzu idan ka duba musamman nan Abuja, wuraren da da babu inda ake sayar da motoci na hannu, kamar wuraren sun karu. Su ma kuna maida hankali a kansu ne kun tabbatar da cewa su masu wannan tsari?
Mu gaskiya muna nan muna ci gaba da kokarin jawo kan duk wani wanda zai sai mota ko ya shigo da ita na a ba da ƙarfi wurin motocin da ba su fitar da wannan haƙi. Amma kuma aikin mu na farko shine ma a rage shigowa da wannan motocin, duk wata motar da za a amfani da ta Najeriya a ita cikin Najeriya. Ƙarfin mu na yake muna ba da ƙarfi ga duk wani mutum ko wani kamfani da zai zo ya mota a Najeriya. Muna son gaskiya a rage shigowa da irin wannan motocin, saboda irin wannan motocin tsofaffi ne sosai. Shekara 10-15 motocin da an riga an gama amfani da su wasu wurare an jefo muna su, wanda muke ganin cewa gaskiya ɗan Najeriya ya wuce a ce yana amfani da irin wannan motocin wa'anda ba komai bane in ba wahala ba. Zaka je ka sayi mota, shi an kare aiki da ita, an ce a rabu da ita, an turo nan ka sai ta yau, gobe kana wurin mechanic, jibi kana wurin mechanic, kullun kana nan. Kudin da kila baka kashe wurin karawa ka sai mota da tafi ta ba sabuwa nan, zaka ga kana ta ba bakanike su. Amma ita sabuwar mota idan ka sai ta ba abun da zaka yi inda ba kila canza bakin mai ba ko sa mata petrol ba. Hadda yanzu idan aka zo wurin motar da ke aiki da lantarki ba ma magana sa bakin man ko sa mata petrol. So gaskiya muna kira ga su masu shigowa da motocin su rage shigowa da su. Idan suna son su rika sayar da motocin da ba sababbi bane, ai akwai sunan wanda aka yi nan kasar, an yi su kila shekara 2-4 da suka wuce sun zama second hand. Ka zo ka sai su ka sayar da su, ba sai ka je wata kasa ka sayo second hand ba, ka sai second hand inda aka yi Nigeria.
Dan adam dai ajizi ne, wanda a dalilin hakan ne 'yan Najeriya suka ɗanɗana kudarsu da matsalar gurɓataccen man fetur da kamfanin NNPC ya shigo da shi a kwanakin baya. Kuma kamar yadda ake faɗin cewa wani hanzari ba gudu ba, Farfesa Murtala Badamasi ya ce akwai buƙatar hukumar ta mai da hankali wajen tabbatar da tsaftar mai kafin a shigo da shi, domin
za mu ce wannan al'amari ya riga ya faru yanzu. Abin da ya kamata shine idan za a kiyaye gaba, yayin da suka ce ba su sa shi cikin jadawalin tsarin abin da suke gwadawa ba idan an shigo da mai to yanzu sai su farga sai su sa shi cikin tsarin abin da ya dace da ma waɗanda ake tunanin ba su bugena ba su ma su sa shi a cikin tsarin abin da ya dace ya kasance ana gwadawa kafin ya shigo domin ana magana ne na miliyoyin mutane da za su cutu a sababin wannan kin ga already gidajen mai babu man saboda an janye wancan man kafin wani ya samu sabo mutane an wahala gidajen mai an wahala asibitoci an wahala kusan kowa ya ji a jikinsa wannan al'amari saboda haka ya dace ya kasance mahukunta sun yi abin da ya dace
To Farfesa dai bai sallama da mu ba sai da ya tabo batun harkar noma da yake da illa ga muhalli kazalika lafiyar al'umma da abincin da ake nomawa har ma da kasar nomar
akwai dabaru na noma wanda suke bayuwa ga cewar ya kasance muhalli bai gurbata ba akwai kuma wanda muka saba da shi wanda yanzu yakan bayi ga gurbata muhalli zan so in fara da shi karan kansa harkar taki da kika yi magana a can baya zaki ga cewar iyaye da kakannin basu ma san wannan takin ba na zamani sun saba da taki ne wanda shara ce da kuma kashin shanu da sauransu wanda za a kwasa a jakuna a mangala a kai gona a baza saboda kai bayi ga cewar an samu yabanya mai alkhairi to sai muka zo zamani wanda ya kasance waɗannan kasashe ko kuma ince gonakin su kadai a karan kansu ba za su samar da yabanyar da ake bukata ba sai kasance dole sai an yi increasing in yield din per hectare
Tommy Suraru duka abinda shirin yanayi da muhalli na wannan makon ya kunsa kenan amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe zamu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu dake mana fatar alkhairi
a gaida Aisha da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice
kwana guda bayan da jami'an ƙasar Ukraine suka ce Russia ta karya alƙawarin da ta dauka na rage kai hare-haren soja a babban birnin Ukraine Kyiv lamarin ya karyawa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai guyuwa kan amincewa da alƙawarin Russia ba tare da nuna shakku ba sashen liƙen asirin sojan Burtaniya yayi gargaɗi da safe jiya Alhamis cewa yawancin sojojin Rasha da ke kusa da Kyiv suna nan a inda suke duk da janyowar wani karamin rukunin su da aka yi ofishin mai shigar da ƙara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ICC ya faɗa a jiya Alhamis cewa zai buɗe ofishi a ƙasar Venezuela yayin da yake binciken zargin azabtarwa da kashe-kashe da jami'an tsaron ƙasar ta kudancin Amurka suka yi babban mai shigar da ƙara na kotun ICC Karim Khan ne sanar da matakin buɗe ofishin a ƙarshen wata ziyara kwanaki uku da ya kai babban birnin ƙasar Caracas a wani jawabi da ya ta gidan talabijin tare da shugaba Nicolas Maduro kan ya ce ya yi maraba da ƙudurin gwamnatin Venezuela na lalubo hanyoyin haɗin gwiwa da taimakon fasaha a wani ɓangare na ƙoƙarin binciken laifukan cin zarafin bil'adama tsohon mataimaki a fadar White House Jared Kushner sadakin tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya amsa tambayoyi jiya Alhamis daga kwamitin majalisa da ke binciken harin da aka kai kan majalisar dokokin ƙasar a bara.
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya kamar da Niger ƙarfe 3 agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin duniya Amurka na Mahmud Lalo. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Sarfila Hashim Gumel da ya karanto labarai sai kuma Solomon Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.